من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يومنا يوم جرانا الاثنين شاءكو قوات رمضان هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دايا داليهو دا أربعين دا بقوي وان دي مناسبة دبيو قوات اوكو شكرا تا دبو بيو دا شرين دا شدا ميلادية هيهور النبي عيسى دا مريم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى شكين ايكوان سا دا ايا وسا ya saki sada mu a wannan masallaci mai albarka da aka fi sani da masallacin sarkin Alhazzan Kabe a wannan gari namu na Argungu a wannan jiha ta Kebbi, Nigeria. Domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma ko hikayen tafsirin Alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba, wanda wannan shine zamanmu na 12, kuma idan ƴan uwa ba su manta ba muna nan cikin sura ta 2 suratul baqara. Insha Allah ta'ala za mu tashi a aya ta 3 wallazina yu'minuna bima unzila ilayka.
Bismillahir rahmanir rahim wallazina yu'minuna bima
subhanahu wa ta'ala yace wallazina yu'minuna bima unzila ilayka, wadannan da suke gasgata abinda wato aka saukar zuwa gare ka na alqur'ani mai girma. Allah yace wama unzila min qablika, da abinda kuma aka saukar wato gabanin a turo ka. Wa bil akhirati hum yuqinun, Allah madaukakin sarki yace dangane da kuma yini na ƙarshe gidan lahira ko kuma annash'atul akhirah, yuqinuna suna masu sakankancewa, ma'ana suna masu sani na yarda na miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala game da yadda da wannan yini. To wannan aya wanda ita ce aya ta 3 ko ta 2 bisa sabanin lisafi, cewa alif lam mim za a lisafa shi a matsayin aya ko za a haɗe shi ne da zalikal kitabu. Allah madaukakin sarki yace wallazina yu'minuna bima unzila ilayka, waɗannan da suka yi suke imani suke gazgata abinda aka saukar maka na alqur'ani mai girma sun yi imani da shi sun yadda da shi kuma suna aiki da abinda alqur'ani din ya nemi su yi aiki da shi suna hanuwa da abinda alqur'ani ya hana su wama unzila min qablika da abinda aka saukar gabanin zuwanka wato na litattafai da suka gabata su ne al-kutubus salifa litattafai waɗanda Allah ya saukar ga sauran annabawa kamin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama abu na uku Allah ya ce kuma dangane da rana ta ƙarshe ko tayarwa ta ƙarshe ko mayar da halitta ta ƙarshe kuma suna masu yaƙini da sakankancewa game da haka ma'ana ba sa ƙaryata wannan to wannan aya malamai sun yi sabani a kanta duba da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da wawul aqab ya ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka shin wannan adafi ne in adafi ne kuma akan mi aka yi shi menene al-ma'tufu alaihi to wannan sai ya bayar da sabanin malamai cewa wannan aya wato akan suwa take magana wasu daga cikin malamai suka ce wannan aya rugowar aya da ta gabata ne ko ayoyin da suka gabata a baya tun daga hudal lil muttaqina allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ssalata wa mimma razaqnahum yunfiqun to bayan ambata waɗannan sifofi guda uku da suka tabbata ga masu tsoron Allah to shine suka ce sai Allah madaukakin sarki ya sake goyawa da wasu sifofi cewa kuma hawwayo daga cikin sifofin su siffa ta hudu sune wallazina yu'minuna bima unzila ilayka sune harwayo waɗanda suke gazgata abinda aka saukar maka sannan kuma wama unzila min qablika kuma suna gazgata abinda aka saukar na litattafai kamin a aiko ka da risala sannan sifar su ta gaba ta shida kenan Allah ya ce dangane da gidan lahira kuma yuqinuna wato suna da ilimi na yaqini na sakankancewa game da shi to wannan wasu malamai suka ce duka simfi ɗaya ake magana mutane ɗaya ake magana to suwaye waɗannan mutanen to wasu malamai suka ce a ayoyin tun daga hudal lil muttaqina har zuwa ita wannan aya da kuma sauran rugowar ayoyi guda biyu da za su zo baya to tana suna magana ne akan mu'minai daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam musamman daga cikin larabawa wato mu'minul arab sune waɗanda aka sabu daga cikin larabawa da suka ji alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta alqur'ani sai suka musulunta suka gazgata alqur'ani suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wasu daga cikin malamai suka ce duka ayoyin kansu ake magana wato ana magana ne akan su larabawa waɗanda lokacin da aka turo ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to an samu da dama wasu daga cikin su sun yi imani sun yadda da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ayoyin suna magana ne akan wato mu'minu ahlul kitab sune waɗanda suka yi imani suka musulunta daga cikin ahlul kitab daga cikin al-yahudu wan nasara zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an samu wasu daga cikin yahudawa da suka karbi musulunci irin su wato ibnu salam abdullahi ibnu salam wanda ya karbi musulunci akwai wasu da dama kuma tare da shi su ma sun karbi addinin musulunci wanda suna da yawa kware da gaske to sai wasu daga cikin malamai suka ce ayar ta shafe su ne su ake magana tun daga hudal lil muttaqina allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ssalata wa mimma razaqnahum yunfiquna har zuwa wallazina yu'minuna bima unzila ilayka har zuwa ayoyin da za su biyo baya saboda haka duka ana magana ne akan wato wasu daga cikin al-yahudu wan nasara waɗanda Allah ya azirta su da musulunta da kuma imani ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wasu kuma daga cikin malamai a suka ce a'a, mutanen da ake nufi kala biyu ne a nan, kala biyu ne, hudan lil muttaqina wal allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Wasu mutane ne daban ake magana da su, su ne wasu daga cikin larabawa da suka musulunta, suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama, suka yi imani da alqur'ani. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سوكما تنا مغانا ني أكن واتو مؤمنين دغ تيكين اليهود والنصارى سيزن آيوين واتو سنا مغانا ني أكن بانغارولي غودا بيو بانغاري نا فاروكو سوني دغ تيكين لاربا واتاندا سكاي إيماني بانغاري نا بيو كما دغ تيكين اليهود والنصارى أهل الكتاب كينان waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wanda wannan shi ne zaɓin wato al-imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala a tafsirinsa Jami'ul Bayan an ta'awili ayul Qur'an. A tafsirin nasa bayan ya hakaito maganganu wato da malamai suka yi kan ayyana suwa ake nufi da waɗannan sifofin, to ƙarshe sai ya rajjaha cewa ayoyin suna magana ne akan waɗannan ɓangarora guda biyu. Saboda haka ɓangare na farko suna magana ne akan waɗanda suka yi imani wato daga cikin larabawa, ɓangare na biyu su kuma ana magana ne game da waɗanda suka yi imani daga cikin ahlul kitabi. Daga cikin dalilan da ya kafa hujja da su sai ya ce ai wato a baya an yi magana game da imani da gaibi, an ce allazina yu'minuna bil gaibi, sannan a ayan nan da kuma ta zo daga baya kuma sai aka ce wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, da waɗanda suke imani ga abin da aka saukar maka, wanda wannan wani sashi ne na imani da gaibi wanda ya gabata a baya. Tunda mun faɗa cewa daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce wato risalar annabi sallallahu alaihi wasallama ta shiga cikin imani da gaibi, sai ce to kaga an riga an faɗi sifar a baya, yanzu aka sake faɗan sifar, to wannan yana nuni kan cewa masu sifar daban ne, ba wai su ne waɗanda suka gabata a baya ba. Yace wannan yana daga cikin dalilan da ya kafa hujja da su. Yace saboda haka nan ana magana ne akan ahlul kitabi waɗanda suka musulunta, suka yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam, su ne aya take magana cewa wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Saboda haka ana magana ne akan mu'minu ahlul kitabi, su ake magana. To shi kuma al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa tafsirul Qur'an al-Azim shi ya zaɓe cewa duka ayoyin suna magana ne akan mumine na kowane ɓangare, da mumine na ɓangaren larabawa da mumine kuma na ɓangaren ahlul kitabi. Yace duka ana magana, duka ayoyin suna magana ne akan su, ba wai ka san farko kamar yadda shi At-Tabari yayi ba, ya shafi muminan larabawa, ka so na biyu shi kuma ya shafi mumine na ahlul kitabi. To al-Hafiz Ibn Kathir yace a'a, duka ana magana ne, duk wani wanda yayi imani da kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ya shiga cikin wannan, yace saboda sifofi ne ake ambata. To kuma annabi sallallahu alaihi wasallama cikin waɗanda suka yi imani da shi, wasu daga cikin laraba, wasu daga cikin ahlul kitabi, to a ce ayan tana bayani ne akan su gaba ɗaya, to yana ganin wannan shine wato abin da yafi zama daidai. To shi al-Hafiz Ibn Kathir abin da ya rinjaye rike sai ya zamo a fahimtar sa hudan lil muttaqina har zuwa ƙarshen waɗannan ayoyin guda biyar na farko, to duka ana magana ne da duk wani wanda yayi imani, sawa'un yana cikin larabawa ko yana cikin ahlul kitabi. So wannan sai ya haifar da kuma sabani ta fuskar li'irabi, tunda an ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka, so wannan wawun sai wasu malamai suka ce wawul ataf ce, to aina al ma'quf alayhi to shine sai malamai suka yi sabani akai wasu suka ce adafi ne akan lil muttaqina jari da majruri ne sai ya zamo wallazina yu'minuna bima unzila ilayka to ismul mawsul anan wawun din wawul adaf ce sannan ismul mawsul kuma fi mahalli jarr tunda adafi ne akan shi wancan lil muttaqina din da ya gabata wato musamman waɗanda suka tafi kan cewa duka ayoyin suna magana ne akan sinfi daya wasu kuma daga cikin malamai suka ce a wallazina yu'minuna bima unzila ilayka adafi ne akan marfu'i shine na ce wanda aka yi allazina yu'minuna fi'ilin yu'minuna kaga akwai wawul jama'a a ciki yu'minuna bil ghaibi to yu'minuna din nan kaga fi mahalli raf'i saboda haka sai ya zamo wallazina yu'minuna bima unzila ilayka to ismul mawsul anan an yi adafin sa ne akan marfu'i wal atafu ala al marfu'i marfu'un kamar yadda malamai na nahwu suke abbata duk sanda aka yi adafi akan suna ko wani abu wanda yake marfu'i to wannan shi ma zai kasance wato marfu'i wasu daga cikin malamai a abinda suka ambata kenan fuska ta uku na wajhi al-irabi wasu suka ce a wawun din wawu list enough ce sabon zance ne saboda haka wawun din abinda ke bayanta da abinda ke gabaninta ba su da alaka ta fuskar al-irabi da Allah mudaukin sarki yace allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna to an riga an yanke zance saboda haka yanzu istinafi akai al-istinaf akai da aka ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna saboda haka sabon zance ne sai ya zama wawun din wawul istinaf ce allazina shi kuma to sai ya zama wato sabon zance kenan suka ce sai ya zama mubtada sai zamo shine mubtada to ina labarin sa suka ce zai biyo baya ulaika ala hudan min rabbihim to ulaika ismul ishara da aka ambata shine zai tsaya madadin labari gare shi wato kamar an fada cewa waɗannan da suke imani da abin da aka saukar maka na alqur'ani ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da aka saukar wa sauran rugowar annabawa da manzanni da suka zo gabaninka sannan kuma suna imani da yinin ƙarshe to kamar kai tambaya su waye to sai aka baka labarin su sai aka ce ulaika ala hudan min rabbi waɗannan to su ne suke kan shari'a
ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun
to sai suka ce wannan shine labarin wato mubtada din to duka fuskokin nan na al-irabi da malamai suka ambata to kowanne zai iya dauka duk da wajahin farko shi yafi ya zama wallazina yu'minuna bima unzila ilayka adafi ne akan hudan lil muttaqina din da ya gabata wato sai ya zama adafi ne akan majruri kenan tunda kusan abinda shi al-hafiz ibn kasir ya ambata to zaka ga malamai sun fi rajjaha shi daga cikin malaman tafsiri cewa duka ayoyin nan guda biyar ko guda hudu suna magana ne akan wato masu imani a bangaren larabawa da kuma bangaren wato ahlul kitabi sune al-yahud wa an-nasara to idan aka dauki wannan zancen sai ya zamo kenan kaga duka ayoyin suna da alaka da juna dukan su suna da alaka da juna to wannan shine a takeice saboda haka Allah mudaukin sarki bayan ya fadi waɗancan sifofin to kuma sai sake bayyantawa da wasu sifofi an fadi sifofi guda uku a waccan aya sune waɗanda suke imani da gaibi suke tsayar da sallah sannan kuma suna bada ciyarwa daga cikin abin da Allah ya ba su na arziki sannan kuma sai aka sake fadan wasu sifofi daga ciki kuma sai aka ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wato suna imani da abin da aka saukar maka to zamu ga cewa ba wani bakon abu bane dan an fadi abu a baya ta fuskar umumi sannan daga baya kuma a zo a sake ware wani daga ciki a ambata saboda haka abinda shi al-Imam Abu Ja'far At-Tabari ya ambata to za mu ga cewa wannan ba wani sabon abu bane, ko da an ambaci cewa suna imani da gaibi, kuma cikin imani da gaibi din nan akwai imani da alqur'ani da littattafai, to ba matsala bane idan an sake ware imani da littattafan din kuma aka ambace shi duba da muhimmancin sa da darajarsa. Tunda in mun duba zamu ga surar ta bude ne game da bayanin matsayin alqur'ani, bayani game da sifofin alqur'ani, to kaga abu ne wanda shine surar ta bude da shi, to sake ware shi a ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka, a sake ambaton shi karan kansa alqur'ani din, to wannan ba wani saba abu bane, kuma sananne abu ne, usulubi ne na alqur'ani kuma na wato na larabci, koda ya gabata a baya an ambace shi ne kaga a dunkule allazina yu'minuna bil ghaibi, to kaga a dunkule aka faɗi abu, saboda haka in aka zo bayani sai a ce to imani da alqur'ani da littattafai da sauran littattafan da Allah ya saukar duka sun shiga, to bayan tunda abubuwa ne da yawa, bayan haka kuma daga baya sai aka zo kuma aka sake ware alqur'ani din da sauran littattafan, aka ce hawa yau kuma daga cikin sifofinsu suna imani da alqur'ani da kuma littattafan da suka gabaci alqur'ani ta fuskar sauka, wannan sai ya zama babi ne na karfafawa da kuma himmanta shi karan kansa alqur'ani da sauran ragowar littattafai, su kaga wannan babu wani abu a ciki sabanin abin da shi al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala wato ya wajjaha akai, saboda haka babu wata matsala a ce duka ayoyin suna magana ne akan sinfi daya, duk wani wanda ya imani to ya shiga ciki, a bangaren Larabawa yake ko a bangaren wato ahlul kitabi yake al-Yahudu wan Nasara, annan duka babu matsala, babu shan kai a ciki, to sai sifa su ta biyu kuma wa ma unzila min qablika, haka suna imani sai akai adafi akan wallazina yu'minuna bima unzila ilayka, suna imani da abinda aka saukar gabaninka kamin zuwanka, kamin a aiko ka, wannan ishara ne zuwa ga at-taura da kuma al-injil da kuma az-zabur da sauran littattafan da alqur'ani ma bai ambata ba, waɗanda an saukar da su kamin a saukar da alqur'ani, to suna imani da su, saboda haka wannan ishara ne kan cewa sifofin mutanen kwarai, mutanen kirki, masu takawa, masu tsoron Allah, to ba sa rarrabewa tsakanin littafi kaza da littafi kaza, ba sa rarrabewa tsakanin manzo kaza da manzo kaza, duka abin da ya fito daga Allah suna imani da shi, suna miƙa wuya, to amma wannan ana nufin a ita at-taura din da kuma al-injil kamin a baddala su, kamin a canza su, saboda daga baya to sun canza su, sun shigar da wasu abubuwa, sun shigar da abin da yake ba zancin Allah bane subhanahu wataala, kinan kaga ana magana ne akan asalin at-taura wadda Allah ya baiwa annabi Musa alaihi salam, ana magana akan asalin al-injil wadda Allah ya baiwa annabi Isa alaihi salam, ana magana akan az-zabur wadda Allah madaukin sarki ya baiwa annabi Dawud, ba ana magana ne akan wato canje-canjen da suka yi ta tayi a cikin littattafan da ra'ayoyin su da sauransu, ba su ake magana ba, ana magana ne lokacin da suke akan asalin su, ba a shigar da komai ba, zance ne na Allah abinda Allah yake so ya gamsu da shi, to shine wa ma unzila min qablika, dan kar wani ya zo ya ce to ai shikenan gashi an yabe Bible da sauransu tare da kuma wasu abubuwa da za a samu a ciki, to zaka ga ba sa cikin abinda shi Allah din ya saukar, daga baya ne wasu da suka zo bayan wucewar annabi Isa sai suke ta sabunta abu, suna ta sabunta abu, suna ta sabunta abu, to wannan duk sanda kaje ana maganar wato al-injil, ana magana ne akan asalin al-injil din wanda Allah ya dauka ya baiwa annabi Isa kamin ya samu canji, tunda su tsaro da kulawa wadda alqur'ani ya samu kaga ba su same ta ba, alqur'ani Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa shi ya saukar da shi kuma shi zai kare shi, inna nahnu nazzalna dhikra,
inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun,
Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra, mu ne muka saukar da azzikr shine alqur'ani, wa inna lahu lahafizun, kuma mu ne zamu bashi kariya, mu ne zamu kiyaye shi, shi yasa alqur'anin nan dake hannunmu ba wani abu da aka canza, ba wani abu da aka ƙara, ba wani abu da aka cire, idan ka ganshi haka Allah madaukin sarki ya saukar da shi kuma haka zai ci gaba da tafiya ba zai samu wannan shi yana da wannan kariyar to amma malamai suka ce sauran rubuwar littattafai Allah bai yi wannan alƙawari ba to shi yasa su al-yahudu da an-nasara suka samu damar caccanza wasu abubuwa da cire wasu abubuwa da shigar da wasu abubuwa amma kaga alqur'ani Allah ya kare shi daga wannan shi yasa ko digo daya aka samu kuskure daga mai rubutu to nan take zaka ga masana za su gane ko wasali ko harafi ko aya dai aka cire ko aka ƙara ko aka dauko aya aka azata ba mahallinta ba to sai kaga masana sun yi bayani cewa ga yadda abin yake to ballantana ma a ce an cire wasu ayoyi an shigo da wasu kamar yadda su ash-shi'a ar-rafida suke da'awa cewa shi wannan qur'ani dake hannunmu wai ba shine Allah ya saukar ba asalin alqur'anin da Allah ya saukar sunansa mushafu fatima yafi wannan yawa ayoyinsa suna da yawa da sauransu saboda haka ciki akwai wasu surori waɗanda ba a samu ba wanda su al-khulafa lokacin da ake tattara al-qur'ani sun ciccire waɗannan ayoyin ayoyi da surori da suke magana sun ce daga ciki akwai suratul wilaya sura da take magana akan khalifancin sayyiduna ali ibn abi talib wanda shine ahqqu bil khilafa bayan annabi abu agunsu sun ce kuma wannan sura din tana tabbatar da haka to sai su Abubakar da Umar da Uthman sai suka cire waɗannan surori don su samu damar yin wannan khilafa din abinda suke faɗa cikin littattafan su kenan su kaga kamar sun manta ko basu karanta wannan aya ba cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ba wanda zai taba alqur'ani Allah ya kyale shi babu shi da sunan wai ka zabce wata sura ko wata aya ko ka canza wani abu Allah ya barka ba zai yi ba to in haka ne menene dalalar wannan aya me take nufi kenan tunda Allah ya ce mu muka saukar kuma mu ne zamu tsare shi mu ne zamu bashi kariya to shi yasa zaka ga duk wani wanda zai shigo da wani abu za a binne saboda haka wannan magana ta su magana ce ta shaci fadi ba ta da asali ta fuskar addini ba ta da asali sannan kuma ta yaya za a yi a ce wato sun iya cire waɗannan surorin sannan kuma shi karan kansa sayyiduna ali bai musu inkari ba sannan wani daga cikin magoya bayansa bai masa inkari ba sannan sauran ruguwar sahabbai ba su yi musu inkari ba tare da kuma sun san cewa wannan sura din Allah ya saukar da ita wani ya zo kuma ya cire ta kuma su ja baki su yi shiru kaifa yuqal ya za a hankalci wannan kaga ai ba abu ne wanda ba zai yi ba to in kowa ma yayi shiru bai kamata shi sayyiduna ali ya ja baki ya yi shiru ba tunda an ce surorin da ayoyin suna magana ne game da shi to amma ba su karanka su ba su roito wani abu na inkari ba daga gunsa shi karankansa alqur'anin nan da shi yake aiki shi ya karantar da almajiransa balma dai mafi girman manya-manyan makarantu na tafsirin alqur'ani makarantar sayyiduna ali ita ce kan gaba daga cikin madarisu tafsir to makarantarsa na kan gaba amma dukkanin waɗanda ya koyar daga cikin almajiransa babu wanda ya fito da wannan magana cewa fa akwai wani abu da ya shafe shi an zabtace su Abubakar sun cire tunda suna kiyayya da shi kuma su suna son khalifanci saboda haka shi yasa suka cire waɗannan surorin wal iyazu billahi to a kaddara ma duka ya ja baki ya yi shiru kowa ya ja baki ya yi shiru to ya za a yi shi Allah ya yi shiru tare da cewa ya san zalunci aka yi kuma sun canza sakonsa ai da Allah zai dauki mataki to kaga wannan shi ke nuna maka ƙarya da wauta irin tasu shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamar yadda ya zo a littafinsa Minhajus Sunnatin Nabawiyya yake cewa cikin mutane kakaf ba mutane da suke da ƙarancin ilimi da ƙarancin hankali wauta ta yi musu yawa kamar shi'a saboda gaba ɗaya maganganun su tifka da walwala ne duk sanda za su yi magana to gaba za ta rushe baya tifka da walwala ne haka suke za su zo da abin da ya saba mu hankali to saboda haka alqur'ani babu shakka Allah ya tsare shi ya bashi kariya kuma zai ci gaba da bashi kariya ila yawmil qiyama kuma wannan kariyar bata shafi iya alfaz nashi ba da kalimomin sa ta shafi hatta ma'anonin sa eh saboda haka inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizu wa inna lahu lahafizuna bai shafi iya bakin da kake gani ba ya shafi hatta ma'ana to shi yasa ko gurguwa fassara kai wa aya nan take masana za su yi ma raddi da ce to wannan ma'ana da ka bai wannan aya ba haka bane kamar yadda su shi a din suke ta dauko su ayoyi na alqur'ani suna attala'u suna wasa da su suna fassara su bisa ga son zuciya kaga nan take masana suka yi rubuce rubuce in kun ga tafsiri kaza to ba tafsiri ne na ilimi ba tafsiri ne na son zuciya sai da malamai suka yi rubuce rubuce kowane aka yi bayani to shi sa alqur'ani Allah ya kawo masa rijal mazaje waɗanda za su yi masa hidima ta kowace hanya ta kowace fuska shi yasa babu kofar da ba a yi wa alqur'ani hidima ba wannan hidimar ishara ne zuwa ga abin da ita wannan aya din take dauki da shi wa inna lahu lahafizuna komai sai a yi bayanin sa hatta wasalin sa da digaggan sa da tartibin sa da lisafin ayoyin sa da komai sai da aka yi bayani da tafsirin da ma'anonin da komai babu abin da aka rage da ulum na alqur'ani da kuma hanyoyin da zaka bi ka fahimci alqur'ani din duka sai da aka yi bayani to wannan duka ya kunshi wa inna lahu lahafizuna to qur'ani shi ya samu wannan amma sauran rubuwar litatafal Allah bai yi musu wannan lamunin ba to shi yasa su alyahudu wan nasara suka samu kofar da za su iya caccanza wasu abubuwa to shi yasa kullun sai gaji an ce akwai tsohon alƙawari akwai sabon alƙawari to amma banda alqur'ani banda shi shi yadda yake haka yake yadda kaji ana karanta shi to haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai shi shekara sama ga dubu ba wani abu da aka canza to haka kuma ma'anar tasa ita ma koda kai mummunar fassara to masana za su tona maka asiri za a ce to fassarar wani a littafin sa in ma littafi ya rubuta in a sauti yayi to za su fito su yi bayani su ce wannan fassara ba daidai ba ce saboda dalili kaza saboda dalili kaza saboda dalili kaza to wannan duka kariya ce da alqur'ani wato ya samu Allah madaukakin sarki yace wa bil akhirati hum yuqinuna sannan sifarsu ta uku wato wa bil akhirati dangane da ƙarshe anan zamu ga cewa al akhira wato sifa ne an shafe abinda aka siffanta da al akhira din dashi ay wa bid daril akhirati hum yuqinuna to kaga sai aka shafe ad dar wanda shine wato al-man'ut shine al-mawsuf shine aka siffanta da ƙarshe wato game da gida na al-akhira wanda zai zo ƙarshe malamai suka ce an kira shi na ƙarshe saboda shine zai zo daga cikin ƙarshen kwanakin duniya wasu kuma suka ce shine ƙarshen dan adam daga nan kuma babu wani rayuwa babu wani abu shine ƙarshe ko akai ka wuta ko akai ka aljanna to sai Allah ya bo aka shafe wato ita wato addar din saboda sanannar abu ce zamu ga a wasu ayoyi Allah madaukakin sarki yana tabbatar da ita cewa tilkad darul akhiratu sai ya fadi sifa din
tilkad darul akhiratu naj'alha lil ladina la yuridun للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين
to anan kaga duka an fada sifa din an fadi kuma wato al-mawsuf Allah yace tilka darul akhiratu waccan gida ta ƙarshe Allah ya ce muna sanya ta ga waɗanda ba sa neman ɗaukaka ba sa nema a ce su wasu ne ba sa nema a ce su wasu abu ne a rayuwarsu ta duniya to amma kuma ƙarshe ƙarshen ƙwarai shine sakamako na lahira na aljanna ya tabbata ga masu tsoron Allah to anan kaga an faɗi addar din kuma sannan wanda shine al-musuf din sannan kuma sai aka faɗi sifarsa shi al-akhira din aka faɗe shi haka kuma wata aya yace wa innad daral akhirata lahiya
wa innad daral akhirata lahiya la hayawan law kanu ya'lamun
Allah subhanahu wa ta'ala anan shima ya fadi sifa din kuma ya fadi almusub da abin sifa da abin da ake sifartawa ko kace an-na'atu wal man'ut ko kace as-sifatu wal mawsuf to amma a wannan aya to kaga sai aka shafe ad-dar din sai aka shafe shi to wannan yana daga cikin abin da ake kira wato a shafe wato man'uti sai a bar sifa wanda wannan yana da yawa wato a cikin usulubi na al-qur'ani da kuma larabci wanda akwai ayoyi da yawa da suka zo da wannan wani zubin kuma zaka ga sifa din za a shafe sai a bar wato a ainihin shi mausufi din kamar yadda Allah a wata aya yake cewa wa kana wara'ahum malikun
ya wa kana wara'ahum malikun ya akhudhu kulla sabina ya akhudhu kulla sabinatin ghasba
Allah yace wa kana wara'ahum a gaban su to malikun akwai wani irin sarki akwai wani irin sarki mai nuna kasaita ya akhuzu kulla safinatin yana rike duk wata jirgin ya ta ruwa gasban wato a matsayin kwaci to anan kaga akwai sifar da aka shafi ay ya akhuzu kulla safinatin salihatin ba kowace jirgin ya yake rikewa ba sai wanda ya gani kyakkyawa ba ta da aibu to ita yake kwacewa to anan kaga al-mawsuf din aka kawo sai aka shafi sifa din to shi kuma wannan akallu shike da karamci a cikin wato zantuka na larabci to shi yasa ibnu malik dangane da wannan kaida a littafin sa al-khulasa wanda aka fassari da alfiyatu ibnu malik yayi ishara zuwa ga wannan kaida yana cewa wa ma min al-man'uti وما من المنعوت والنعت أقل يتي يجوز حذفه وفي النعت يقل دسن دا منعوت يزمو وقل أنا إيا هنكلت سأفهم شيشي تو ذيها لتا أشافيشي كمار أنا وانا آياء وبالآخرة هم يوكنون تو كودا بأتي وبالدار الآخرة بهم يوكنون ميسوراليزي يفهم تر واتو جدانك الشيء أكي مغانا duk da akwai sabani cewa gidan lahirin ake nufi a ayin koko ana nufin wato annashatul akhirah wato shine tashin alkiyama da za a yi wato domin a taru wato a filin hisabi ranar gobe kiyama wasu malamai suka ce abinda ake nufi kenan to in haka ne kaga sai a kaddara wa bin nashatil akhirati hum yuqinuna game da kuma tashin da za a yi na ƙarshe tunda kowa zai mutu kuma za a busa kaho to wannan busa kaho da za a yi kowa ya tashi a yi kokarin a hadu domin a yi hisabi to wasu malamai suka ce shine ake magana a nan saboda mafi yawa shine su kafire suka fi yawan ƙaryatawa kamar yadda zamu gani za amal ladina kafaru allan yub'asu
za amal ladina kafaru allan yub'asu قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير
to mafi yawa abinda kafirai suka fi inkari game da shi shine tashi bayan mutuwa to shi yasa wasu malamai suka ce abinda ake nufi kenan kaga za a kaddara wabin nashatil akhirah wato ga agun su kenan game da kuma tashi na ƙarshe to kuma hum yuqinuna wato suna masu sakankancewa game da shi wasu kuma suka ce a gidan dai ake magana to kaga anan shine ma'anar wa ma min al-man'uti din wato abinda yake ya shafi man'uti wato abinda za a kawo mishi sifa a sifan tashi da ita wannan ati da ita karankanta sifa din ukil kuma ana iya hankaltarta koda ba ambace ta ba to yajuzu hasfuhu ya halatta a shafe shi kamar yadda muka bada misalai da wannan aya da kuma waccan aya dake cikin suratul kahf kaga sai aka ce wa kana wara'ahum malikum ya'khudhu kulla safinatin ba a ce salihatin ba saboda mi dama ita yake karba kuma siyakin ayoyin yayi nuni zuwa ga haka to shi yasa sai aka shafi sifa din sai aka bar safina din wanda ita ce mausuf ita ce mal'uti to shi wannan a shafi sifa din a bar mausuf to shine yace yaqil yayi qarabci wafin na'ti yaqil amma shafi mal'uti to yana da yawa shi yake da yawa a cikin wato alqur'ani to almuhim wasu daga cikin malamai almufassirin sun fassara cewa wabil akhirati ai sun kaddara wabid daril akhirati wato sai ya zama gidan lahira ake magana kenan wasu kuma sun kaddara a annashi'a ake nufi wato tayar wanda za a yi bayan kowa da kowa ya mutu kun san karshen duniya za a yi wata busa kowa zai mutu sai dai waɗanda Allah ya isa sana'irsu to bayan an yi wannan busan kuma za a sake yin ta biyu to in aka yi ta biyu din kuma kowa zai rayu to wannan rayuwar ita ce annashi'a al-akhirati wanda su wato kafiran wato quraishawa suke ta ƙaryatawa su da ta inkari suna ta da'awa cewa in sun mutu wai ba za a tashe su ba saboda haka kawai da sun mutu shikenan babu wani abu da zai biyo baya wanda asali aqida ce ta dahariya aqida ce ta dahariya masu cewa kawai dai da zaran ka riga ka mutu shikenan to wannan shine saboda haka ko a kaddara cewa addar din ko a kaddara annashi'a din duka dai abin daya ne kuma zai iya yiwa ya zama duka biyun ma ake nufi ya zama wabiddari wan nash'atil akhirah wato game da gidan karshe da kuma tayarwa ta karshe hum yuqinuna su suna masu yaqini akai anan kuma zamu ga sai aka kawo bamiru faslin wa imadin shine hum ba a ce wabiddaril akhirati yuqinuna ba aka yi shi sai da aka shigo da damiri na fasli sai aka rabe aka shigo da shi sai aka ce hum to wannan ana yin shi ne litaukidi saboda karfafawa daidai yake a fadan wasu malamai da ainihin wato qul huwallahu ahad kaga madadin a ce qulillahu ahad amma sai aka shigar da huwa to huwa din wasu malamai suka ce damiru faslin ne an shigo da shi ne domin a yi taukidi amma asali qulillahu ahad ka ce Allah shi kadai ne kwaya daya to amma cewa qul huwa ka ce shi tun kame a ambace shi sai aka kawo damiri ka ce shi Allahu Allah ahad shi kadai ne to wannan kaga yana nuni zuwa ga balaga da kuma karfafawa to irin shi ne aka yi anan sai aka ce wabil akhirati madadin a ce yuqinuna sai aka ce hum wanda hum din yana komawa zuwa ga su waɗanda ake kawo sifofin su din wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika saboda haka zamirin yana komawa zuwa gare su to wannan ana amfani da shi saboda taukidi da kuma karfafawa sai Allah ya ce yuqinuna daga aiqana ne aiqana yuqin shi al-iqan ko al-yaqin wato shine ilimi wanda ba shubha ba shakka a cikin sa kuma an gina shi akan dalili akan hujja shi ake kira da al-yaqin saboda haka ɗaya ne daga cikin sunaye na ilimi saboda haka daga cikin matakai na ilimi to akwai ilimin da mutum zai samu sai a siffanta shi da cewa yana da yaqini saboda abin da ya sani babu shakka cikin abin da ya sani babu kuma shubha sannan kuma akwai dalili akan abinda ya sani din in ka tambaye shi meye dalilin ka kan abu kaza da ka sani zai kawo maka dalili to duk wanda ya san abu sani wanda babu shakka a ciki babu shubha ciki kuma akwai hujja akai to wannan ya taka mataki na yaqini a ilimin sa to shine ake nufi anan yuqinuna din nan wato ko dan a nuna cewa ko shakka ba sa yi shi yasa ba a ce ya alamuna ba wa bil akhirati hum ya'lamuna ba a ce game da gidan lahira suna da ilimi akan sa ba sai aka ce yuqinuna saboda abinda ake so ayi ishara kan cewa ba ayi ishara kan cewa game da shi yinin nan da wasu daga cikin su suke ƙaryatawa daga cikin kafirai da mushrikai to su ko shubha ko shakka ba sa yi game da shi sun san da shi sun yadda da shi kuma zukatan su sun nufi saboda an ba su labari cikin alqur'ani kuma wato sun yadda to kaga wannan shi ba akwai wani nau'i na balaga da ƙara tabbatar da cewa wato a ranar tashi alkiyama yini na karshe ko kuma tayarwa tayarwa ta karshe to su almuttaqina din da aka ambata tun a farko hudal lilmuttaqina babu wani adana raibin wa shakkin game da shi saboda haka sun yi imani sun sakan kanci sabanin su Abu Jahal da makamantan su wanda cikin usul na kafircin su shine ƙaryata wannan to amma nan da yake makami ne na yabo siyaki ne na yabo to shi yasa sai Allah ya zaka ga yana zaben kalimomi waɗanda suke kunshi da fasaha da balaga sai ya amfani da su da cewa Allah da Allah ya ga dama yace wa bil akhirati hum ya'lamuna siyakin yayi to amma sai Allah ya aje ya'lamuna sai ya dauko yuqinuna wanda da ya'lamuna da yuqinuna suna da alaka suna da munasaba duka ana magana ne kan abin da ka sani kake da ilimi akan sa to amma shi ya'lamuna zai iya yiwa ka san abu amma baka da hujja akai idan an tambaye ka meye hujja akan abin nan da ka sani baka da zai iya yiwa kuma ka san abu amma akwai dan wani kwankwanto akwai wani dan shakku game da kai cikin wannan abu kamin ka samu wani wanda yafi ka karatu sai ya yi maka shubha to ya alamuna kenan shi kuma yuqinuna gaba ɗaya babu wannan duk wanda yake da yaqini a ilimi to shi ba shakka ba kwankwanto sannan kuma akwai hujja akwai dalili to irin shi ne Allah ya siffanta su da shi saboda haka game da gidan Laraba lahira ko yini na ƙarshe kamar kace su malamai ne waɗanda suka yi karatu suka koshi da ilimi sannan kuma su ilimin ya yayi musu shubha da shakku da kwankwanto shi yasa alqur'ani yana da balaga matuka to shi ne anan Allah madaukakin sarki ya faɗa to sai aya ta gaba yace ulaika ala huda
أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
الله سبحانه وتعالى يتي أولئك وَأَنْشَنْ إيه سوني وَأَنْدَ أَمْبَتُنْ سَيَقَ بَعْتَ أَبْعَيَا أولئك وَأَنْشَنْ شيني فَسَرَسَ وَتُسِي أَلَّا يَأَمْبَانِي دَ إِسْمُ الْإِشَارَةِ للبعيد شي اولئك انا اشاره ga abin da yake jami kuma yana nesa da kai to sai kace اولئك wadancan kaga Allah bai ce ha ulai ba wadannan to ha ulai shi kuma ana ishara ga abin da yake kusa da kai ha ulai wadannan اولئك wadancan to kai kamar ka ce nesa suke ga Allah subhanahu wataala amma sai Allah ya amfani da wannan usulubi na ismul ishara sai ya ce wadancan to malaman tafsiri suka ce Allah yayi haka ne wato a li sharafihim wa uluwi sha'anihim domin darajar su da kima su da nuna cewa sun taka wani matsayi wanda yake makura a daraja to shi yasa sai Allah ya amfani da su da irin wannan usulubi bai ce ha ulai ala hudan min rabbihim ba sai ya ce ulaika ala hudan min rabbihim wadancan to wannan a wato dan a nuna daukakar su da darajar su da kimar su sai aka nuna kamar ma suna nesa to wannan girmamawa ce ga Allah subhanahu wataala to kuma dama daga cikin usulubi na Larabawa suna da wannan sukan yi ishara ga abu lokacin da gashi kusa gare su amma sai su yi amfani da usulubi kuma na nesa a lokacin da abin yake da daraja da kima a wurin su to sai Allah ya ce ulaika bai ce ha ulai ba shi ma da cewa ya ha ulai yayi saboda ba sa nesa ga Allah ba sa nesa ga ilimin Allah ba sa nesa ga hukuncin Allah to amma dan Allah ya fito da matsayin su da darajar su to shine sai yayi amfani da wannan kamar yadda ya ga alqur'ani zalikal kitabu to irin shine aka yi anan shi zalika na mufradi ne abu daya wanda an nesa ulaika kuma na jami'i ne wadanda an nesa to sai Allah ya ce ala hudan min rabbihim wato suna saman wata shari'a daga ubangijinsu suna kan wata basira daga ubangijinsu suna kan wani wato wata istiqama wani daidaito daga ubangijinsu shi ma anan sai aka yi amfani da ala ba a ce fi hudan ba sai aka yi amfani da ala wato kamar shari'a ce a ƙasa su kuma suna samanta wannan shi kuma dan yayi nuni kan balaga game da wato yadda suka samu tamakkudi da dama a cikin shari'a din ta yadda shari'an kamar inda tana yawa ma za a ce ta yi musu yawa to shi yasa sai aka ce ala hudan min rabbihim ba a ce fi hudan ba ba a ce suna cikin shari'a ba domin an ce suna cikin shari'an to kaga har yanzu kenan ba su zamo sama akan ta ba to amma sai Allah ya amfani da wato ala don a nuna kamar su suna sama tunda ala dama abin da take nuni akan ke abin da ke gabaninta yana saman abin da abba ya gare ta idan ka ce zaidu na alal kursi zaidu yana kan kujera to kaga zaidu yana saman kujera kujera ita ce ƙasa zaidu na sama to saboda a yi nuni kan cewa shari'ar kamar ma ta yi musu yawa saboda irin sifofin da suka siffantu da su kaji yadda alqur'ani tiryantiriye ta siffanta su allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna to wannan sai mazaje na gaske sai mazaje na gaske to shi yasa da Allah ya zo yaban su sai ya dunkule maka waɗannan sifofin sai ya ce maka ulaika ala hudan wannan kawai ka yanki tsammani akan su na halaka ko tabewa ko asara a suna saman shari'a saboda haka ba yadda za a yi shari'a ta rabu da su ba yadda za a yi shari'a ta rabu da su Allah ya ce min rabbihim kuma shi ma sai Allah ya kawo wannan min rabbihim don shi ma hawayo a sake mayar da kai gami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in don a nuna maka ba hakokarin su ne ya ja musu wannan shari'a din ba an gane yawa daga Allah ne to hawaye wannan kaga ana ƙara nuna maka duk abin da ka samu na shari'a na bautan Allah subhanahu wa ta'ala to karkai bugun gaba cewa ai ƙarfi na ne ko dubara ta ne da sauransu to shi yasa Allah bai ce alahudan sai ya shiru ba sai ce min rabbihim shari'a din ta fito ne wato daga ainihin ubangijinsu to kuma Allah bai yi shiru ba sai ya ƙara da wata jumla sai ya ce wa ulaika humul muflihuna shi ma sai aka sake a ɗafi kuma aka sake maimaita ismul ishara ɗin wanda aka fara magana da shi cewa ulaika a farko ala hudan min rabbihim sai aka sake cewa wa ulaika kuma ka gani humul muflihuna bayan an maida ismul an sake maimaita ismul ishara ɗin lil ba'id sannan kuma aka sake maimaita kuma damiru faslin wa imadin sai aka ce hum aka yi amfani da shi wanda da cewa aka yi ula'ika ala hudan min rabbihim aka ce wa humul muflihuna to kuma larabcin yayi amma kuma sai Allah ya sake maimaita ismul ishara to dalili anan wasu daga cikin malamai suka ce hikimar da ta sa aka maimaita shi ismul ishara din nan saboda a nuna maka cewa sifofin daban-daban ne kuma kowace sifa tana zaman kanta sifa ta farko da aka ce suna kan shari'a daga ubangijinsu to sifa ce daban sannan da aka siffanta su aka ce kuma al-muflihuna ne sun rabauta sun samu babban rabo ita ma sifa ce daban to an yi haka ne an maimaita ula'ika saboda a nuna maka kowace sifa aka dora musu to ta isa ta zamo maziya da daraja da daukaka game da su to shi yasa da takaitawa aka yi kan ula'ika ala hudan min rabbihim to koda ba a faɗi wa ula'ika humul muflihuna ba to wannan kadai ya isa ya nuna maka daraja da falala game da su don duk mutumin da aka ce yana kan shari'a daga ubangijinsa to kai ka san cewa tasa ta yi kyau to amma Allah saboda a ƙara fito da matsayinsu da darajarsu to sai ya sake adafi ya sake fito da matsayinsu hawayo sai ya ce wa ula'ika bayan da a farko an yi ishara an nuna kamar suna nesa don a fito da matsayinsu da girmansa da sha'aninsu kuma sai aka sake maimaita shi ismul ishara din aka ce wa ula'ika kuma sai aka kawo zamiru fasilin aka ce hum ba a ce muflihuna ba wa ula'ika muflihuna ba sai aka sake maimaita kuma hum din to shi ma duka wannan dan ya nuna maka babban rabon da Allah ya ribace su da shi sifa ce daban shari'ar da kuma Allah ya ba su ita ma daban to anan saboda haka da Allah ya ce ula'ika ala hudan malamai suka ce zai dauki dukkanin shari'a din nau'ukan ta wanda mun yi bayanin ta a baya a hidayatul bayani wa dalala kashi na farko da hidayatul ilhami wa tawfiqi wato duka sun samu saboda da Allah madaukin sarki ya aika annabi sallallahu alaihi wasallama da littafin sa alqur'ani annabi ya karanta alqur'ani suka saurari alqur'ani wato sai suka gazganta alqur'ani din aka sanar da su abinda suka jahilta abinda ba su sani ba to kaga wannan sun samu hidayatul bayani da ba su dauka cewa bota wani Allah shirka bane kafirci ne sai da alqur'ani ya sauka aka nuna musu cewa bautan wani Allah to shirka ne kuma abu ne wanda yake yana sabbaba mutun hasarar duniya da lahira sannan kuma abinda alqur'ani din ya gaya musu kuma suka karba suka gamsu zukatansu suka karba to wannan kaga tawfiki kenan saboda haka alahudan min rabbihim to ya shafi dukkanin hidayah din bangarora guda biyu wato da alhidayatul amma da kuma alhidayatul khassa sun samu shari'a gamammiya sannan wadda shari'a gamammiya har da sauran kafirai sun yi musharaka da masu imani a cikin ta sannan kuma sun samu alhidayatul khassa wadda ita take banta ne ga bayinsa wadanda Allah madaukin sarki ya lufa da alkhairi su suke samun alhidayatul amma to su duka lafazin ulaika ala hudan dinnan to sun abin nan sun same shi saboda dama ita hidayatul tawfiqi ba za ta samu ba dole sai an samu hidayatul bayani wa dalala dan dama sai ka ji bayani ne sannan zaka gamsu da abinda bayanin ya kunsa to duk sanda mutum ya samu hidayatul tawfiqi to sai da ya fara samun hidayatul bayani wa dalalati sannan ya samu hidayah ta tawfiqi din ta ilhami wanda Allah yake kin samu mutum a zuciyarsa kaga irin su Abu Jahal kaga hidayatul bayani suka samu ba su samu hidayatul tawfiqi ba saboda ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba su gazganta alqur'ani ba to sai Allah ya ce humul muflihuna su ne waɗanda suka wato samu babban rabo asalin alfalahu kamar yadda Allamatu Sudani ya kawo a tafsirin sa a biya'ut tawil fi ma'ani tanzil yace daga alqata'uni shine asalin kalmar wato alfalahu aflaha yuflihu wato shine yanke abu to saboda an yanke game da shakku game da matsayinsu da abinda za su samu ranar gobe kiyama to shi yasa sai aka siffanta su da wannan sifa sai aka ce su ne waɗanda aka yanke shakku ko suka yanke shakku game da matsayin da Allah zai ba su ranar gobe kiyama na gidan aljanna da rahamarsa da sauran ni'imomin da Allah ya tanada kamar yadda kuma Allah zai nisanta su wato daga kishiyar wato ita gidan aljanna wuta din to saboda haka waɗannan ayoyi guda hudu ko guda biyar al-imam Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari lokaci yayi ko Allahumma musta'an to sai mu fara mun dawo sai mu tashi zuwa ga malamin malaman tafsiri abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka na'am bismillah
wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa Allah ya saka alkai wannan ba Allah ya tabbata assalamu alaykum ala Allah ya kara mana lafiya da nisan kwana da ilimi mai amfani yace shi ga kuma da wai dan shi da musulmi ne kuma ya halatta mutum ya roƙa masa rahama ga Allah
to yan shi'a kala biyu ne agun ahlus sunnati wal jamaa malaman sunna suna kasa su gida biyu akwai gulatu shi'a su waɗannan malamai na sunna suna kafurta su sune waɗanda sun wuce gona wajen shi'anci sune masu zagin Abubakar da Umar da Usman da wato sauran sahabbai sa'iru sahaba sannan kuma suna zagin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan gulatu shi'a ne bai halatta a roƙa musu rahamar Allah ba saboda wato suna da akidu wadanda suka warware musu musulunci sannan su ne muka yi ishara da su a dazu masu ganin cewa wannan alqur'ani ba cike yake ba yana da naqasu to wadannan gulatu shi'a ake kiransu to duk wanda yake kansu tafarkin su wanda su ne a wato ash-shi'a al-isna ash-shari'a ash-shi'a al-isma'iliya ash-shi'a al-batiliya wanda in ku samu littafin minhajus sunnatin nabawiyya shaykhul islam ibnu taymiya yayi bayani akan aqidun su wato daki daki so da haka wadannan kafirai ne to akwai ash-shi'a az-zaidiya wanda su ba sa zagin sahabbai bambancin su da ahlus sunna shine game da khalifanci shin da abubakar da sayyidina ali wane ne yafi cancanta da khalifanci su a fahimta su suna ganin sayyidina ali ne amma kuma tunda kaddara ta hukunta ba shine na farko ba abubakar shine ya fara sannan umar sannan usman to kuma babu matsala khalifancin su yayi amma dai da ali din ne da hakan yafi sannan kuma ba sa zagin abubakar ba sa zagin umar ba sa zagin usman in sun ambace su ma sukan ce da su radiyallahu anhu ba sa zagin matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to waɗannan kamar yadda shaykhul islam ibnu taymiya da sauran malamai na sunna suke ambata cewa waɗannan aqrabu ila ahli sunna su suka fi kusa ga ahli sunna su ba sa zagin sahabbai kawai nan ne bambancin su to galibi can lokutan baya an fi samun su a ƙasar Yaman ƙwarai da gaske to su ba gulatu bane saboda haka su musulmi ne idan wani daga cikin su ya mutu zaka yi masa addu'a Allah ya gafarta masa sai dai ko ba mu da su a nan Najeriya dan shi'a mai wannan sifa din babu shi a Najeriya saboda haka duk ɗan shi'a da muke da su a wancan layin ne yawa Allah ya danganta wasu bisa jahilci suke shi'anci babu ilimi to in an fahimci mutum akwai jahilci a kansa ba za a kafurta shi ba har sai an yi masa iqamatul hujja sai an ilmantar da shi tunda ka'ida ce da Allah ya sanya wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah karan kansa baya azabtarwa sai ya aiko dan sako to ya an fahimci mutum yana kan waccan gurgo fahimta amma akwai jahilci a tare da shi to ba za a kafurta shi ba saboda yana da uzuri sai a ilmantar da shi a yi masa iqamatul hujja mu mafi yawan yan shi'an Najeriya jahilai ne ba su da ilimi akai Allah ta'ala ya sa mu dace to wannan shi ne bismillah
sai kuma ya tabbi da yake shi ba tambaya ba ce kuma ne masalaka addu'a yake yi da kuma shawarwari wacce a kan maka Allah ina fama da rashin lafiya kusan tsawon shekara 30 idan ya yi kasuwanci na shi ba shi tafiya idan ya yi kiwo kiwon ba ya tafiya idan ya yi noma noman ba shi da albarka kuma idan ya nemi aikin gwamnati ba zai samu ba kuma yana fama da matsala ciwon aljanu da haka yake neman sadaka addu'a gare ka malam da kuma sauran yan uwa musulmai sun halarci wannan majalisi da su taimaka mishi da addu'a
to Allah ya bashi lafiya Allah ya yi masa wannan musiba ya dauka jarabawa ce daga Allah ya ci gaba da addu'a da kuma neman addu'o'i ga sauran yan uwa musulmi Allah shi fitar da shi daga wannan musiba Allah shi ya yi masa shine karshe ko
insha
Allah dr Aminu insha
Allah to sallallahu alaihi